الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin hukuncin Allah madaukakin sarki yau muna yammaci na 19 ga watan Dhulhijja shekarar hijira yau 1447 wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan 6 watan Yuni miladiya shekara 2026 muke ci gaba da karatu da muke a cikin littafin manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi din littafi wallafar Sheikhul Allama الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. قرأتنا مكي قباتر وأولا مثلا شين جمعة نتنا ودمالم أبو بكر محمود قمي الله يجيكم صدر رحمة مثلا شين ديكينا أمبوركا سوركا جي أشتين غرين أزري قرمر حكومة كتاغم جهر بوتي نجيريا منا قرأتو أشتين كتاب الحدود wato littafin da yake bayani akan hukunce-hukuncen haddoji mun yi karatu akan haddin zina da kuma haddin kazafi mun fara karatu akan ta'ziri wanda shi wannan goyo ne a cikin babin wato malam ya goya magana akan ta'ziri bayan ya gama magana akan haddin zina da kuma haddin kazafi shi kuma ta'ziri hukuma ce wacce ta gaza haddi wajen hukunce-hukunce wato hukuma ce da ake yinta bisa laifin da bai kai a yi haddi ba wanda mun sani cewa laifuffuka waɗanda suke da haddi a shari'ar musulunci ƙididdigaggu ne sanannu mafi yawan laifuffuka ba masu haddi ba ne ba sai ya zama hukuncinsu yana komawa zuwa ga ta'ziri idan sun tabbata a majalisinmu da ya gabata na wancan sati na babba da misalsalu na abubuwan da suke zama laifi in kana shi laifi a shari'ar musulunci sananne ne a wajen galibin musulmai an san laifuffuka to duk abin da laifin sai kai a yi jan kunne a kansa to idan har ya kai ga aje gaban shari'a to alƙali yana da dama na yayi ijtihadi wajen samar da hukuma ta ta'ziri da zai zama darasi ga mai aikata wannan laifi kuma ya zama izina ga waɗanda suke rayuwa tare da shi to a wancan karatu da muka tashi bayan na ba da misalai na laifuffuka waɗanda hukuncinsu ba haddi ba ne ba sauran abin da ya rage dangane da karatu akan ta'ziri shine nau'ukan ta'ziri wato shi ta'ziri kala-kala ne hukuma horo jan kunne gargaɗi kala-kala ne ya kai wajen kala hudu ko ma fiye da haka kamar yadda malamai suka zayyana istiqra'i da nassoshin shari'a daga ciki akwai ta'ziri nau'i na ta'ziri da horo a gangar jiki wanda ake ce masa ake ce da irin wannan nau'i hukubatun badaniya wato horo wanda yake na gangan jiki kamar yadda mun ji haddi akwai bulala akwai har ma jefewa wanda wannan hukunci ne da ya shafi wato gangan jikin wanda ake masa hukuba to haka ta'ziri shi ma akwai na gangan jiki kamar yadda laifin zina yake da bulala laifin kazafi yake da bulala laifin shan giya yake da bulala to haka ta'ziri ma ana iya yin sa ta hanyar bulala alkali ya duba ya ga irin laifin da mutum yayi ko na kin zuwa sallar jama'a ko na wato sakana da ganda a cikin sallah ko na ta'amuli da riba ko na laifi cikin laifuka ko hulla da mata fuskar kebewa da su ko shiga irin ta mata ko na abu mai kama da haka wanda laifi ne a shari'ar musulunci wanda ya kai a yi hukuba mai yin sa sai alkali ya duba ya ga idan akwai yiwuwar ya tsayar da hukuba ta bulala to sai ya tsara bulali da yake ganin sun dace da irin wannan laifin da kuma irin wannan mutumin da kuma irin wannan society domin shi ijtihadi na hukunci yana da alaka da wanda za a yi wa hukuncin yana da alaka da gurin da za a yi hukuncin yana da alaka da yanayin da za a yi hukuncin da kuma sharuɗan tabbatar hukuncin don haka shi yasa laifi zai iya zuwa iri ɗaya amma hukuma ta bambanta a wajen hukunci laifi zai iya zuwa iri ɗaya amma kuma horon da za a yi wa kowanne ya bambanta saboda lura da waɗansu abubuwa da wuya laifi ya zama iri ɗaya hukuma ta zama iri ɗaya saboda wani abu ya iya bambanta hukuma shi yasa a shari'ar musulunci ba kamar shari'ar bature ba a shari'ar musulunci baya zama hujja irin horon da ko irin matakin da aka ɗauka akan wani a wata shari'a a shari'ar musulunci baya zama hujja wayin kana a shari'ar bature tsari na common law su suna hujja da wannan za a ce wane by suswane shari'ar wane by suswane da aka ɗauki hukuncin kaza ana hujja da ita don kai alkali ka ɗauki wannan a matsayin sample da za ka aiwatar da irinsa a kan wannan abin da ke gabanka alhalin a shari'ar musulunci inda shi horo ijtihadi to shi kuma ijtihadi wani baya aiki da na wani kuskure ne babba a wajen malamin usulul fiqh mai ijtihadi yayi kuma taqalidanci da wani mai ijtihadi indai ka kai kai ijtihadi to zaka dogara da ijtihadinka ne fita daga ijtihadinka to ya zama gangantiya a addini kenan ka kai ka tafi akan fahimtarka amma kuma zaka tafi akan fahimtar wani wanda hakan ba zai fidda kai a gaban Allah ba ranar gobe kiyama don haka tunda ijtihadi bai fi ijtihadi ba kowa mai ijtihadi ne to a iya samun bambanci kuma kowa abin da yake gabansa ya sani to wancan da abin ya zo gabansa yayi ijtihadi yayi hukunci abin da ya fahimta kenan a irin ijtihadinsa da irin yanayin abin da ke gabansa da irin yanayin mutumin da aka yi wa hukuncin sannan wani kuma daban da irin wannan similar case ya je masa to shi ma shi ya san abin da ke gabansa da irin yanayin da irin mutanen da kuma wanda za a yi masa hukuma so dole a samu bambanci tsakanin ijtihadi ba a kwafanna wani a aiki da shi to alkali yana da huriya tamma matuƙar ya cancanci ya zama alƙali bisa sharuɗa da ƙa'idodi da mahanga ta addinin musulunci to an ba shi wuƙa da nama wajen ijtihadi don samar da hukuncin da ya dace da laifin da shari'ar musulunci ba ta zo da hukuncinsa na haddi ba to daga ciki a iya wato hukuba ta bulala yana daga hukuba ta gangan jiki wato horo da aiki horo da ba da aiki a sa shi ya je shi aikin dandatsa ciyawar mai martaba sarki ciyawar doki mai martaba sarki na kimanin wata uku ko na wata shida ko na shekara ɗaya ko a ba shi aikin sharar kasuwa in an ci kasuwa an watse ko a ba shi aikin sharar tasha ko sharar asibiti ko wani aiki da zai dan wato ji a jikinsa a horar da shi da wannan aikin. Wannan yana daga cikin ta'aziri na uquba badaniya. Uquba badaniya wanda mutum zai ji a jikinsa, jikinsa zai gaya masa cewa yayi laifi. Sannan akwai uquba ko bin ta'aziri ta hanyar abinan taqayidul qurriya, wato tsarewa ko rufewa. A tsare mutum, taqayidul qurriya shine a mutum ta lala, a hana masa ƴancinsa da ya saba na walwala, na shige da fice. Sawa'un ta lalan nan a gida ne ko a gari ko a sijil a kurkuku, duka ya danganta da ijtihadin alƙali. Ya iya masa horo da talala a gida, kamar yadda Allah ta'ala ya taɓa hukuntawa ga macen da aka same ta da aika-aika ta zina. Allah maɗaukakin sarki ya ce, fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Ku tsare su a gida har mutuwarsu ko zuwa lokacin da Allah zai ba su mafita. Kun ga tsarewar da aka ce a gida ba a kurkuku ba. To ana iya tsare mutum a gida, ana iya tsare mutum a garinsu, ana iya tsare mutum a ƙasarsu. Don akwai wanda in ka hana shi fita ƙasar waje, to ba ƙaramin mutunci ka masa, ba ƙaramin musgunawa ka masa ba. Ka hana shi hawa jirgi, shi a ƙwace fasfo ɗinsa, shi kenan ka gama da shi duk yanda yake na tsaki. Saboda duk sati biyu, duk sati uku, duk wata yana da maslaha a kwararo, yana da maslaha a waje da yake samarwa hada-hadarsa da hidimominsa. Ba shi da nutsuwa in bai hau jirgi ya fito waje ba, sai ka ƙwace fasfon ka, ka ce a Najeriya ka je ko ina. To sai ka azabtar da shi da wannan. Akwai wanda haka ne ko ba haka ba? Wani kuma ya gama jin daɗinsa a garinsu, wata rana wani ina tambayansa garuruwan da ya je, na ce masa ya taɓa zuwa Kano? Ce ka, ya ce bai je Kano ba. Ya ce ai shi hakan nan bakinsa shira. Na ce ya je Maiduguri? Ya ce bai je Maiduguri ba, amma dai ya je Bulkatuwa. Kuma yana jin daɗinsa, hankalinsa a kwance. To ka gani mutumin da birninsa kenan Bulkatuwa da shira. Ai kaga shi abin nan ba za ka masa talala da barin garinsu ba, ka ce kare bar garinsu ka hutasar da shi ma. Mai wa watakila dama abin da ya fi da shi ɗin rayunsa ba so yake ba. Don haka akwai nau'i na tsarewa. Haka samar da kurkuku da tsare mai laifi a kurkuku nau'i ne na ta'aziri. Daurin wata uku, daurin wata shida, daurin kwana biyar, daurin shekara, shekara biyu, shekara biyar, shekara goma, shekara kaza, ya danganta da ijtihadi. Ko shekara 150, ko idan an daure ɗan shekara 70, daurin shekara 70. To wannan nau'i ne na ta'ziri, shi ma uquba ce shar'iyya. Amma idan an gina ta akan ijtihadi na adalci, idan an gina ta bisa ijtihadi na adalci, ba a sa wasa a cikinta ko wargi a cikinta ba. Domin hukuncin da za a ce ɗan shekara 50 an ɗaure shi shekara 100, akwai wargi a cikin wannan hukuncin. Ai wannan ai ba ijtihadi bane, wannan ai wasa ne. Sannan na uku, nau'i na ta'aziri uqubatun maliya. Akwai ta'aziri ta hanyar horo da dukiya, shine a yi wa mutum tara, a yi masa tara, a yi masa horo ya ji zafin biyan wannan tara. Shi yasa kun ga wasu nau'uka na laifuka a shari'ar musulunci sai aka shar'anta ciyar da miskinai ko tufatar da su, shi ne kafara, saboda ka ji raɗaɗi na fitar da dukiya. To hakan nan mai ijtihadi yana iya wato samar da horo ta hanyar yi wa mutum tara a cikin dukiyarsa, kuma wanda zai ji raɗaɗinta to dubu goma, dubu hamsin, dubu ɗari, dubu ɗari da hamsin, ɗari biyu, miliyan ɗaya, ya danganta da wane ne, ko ba haka ba? Wani da aka tashi ba da belin sama miliyan ɗari aka ce. Miliyan ɗari aka ce a kawo belin sa. To kaga saboda jan wuya ne ko? Na? To ka da hadda kulotai ma ko? To kaga ni, to kaga in ba a sata yaushe za a biya wannan. Don haka kuma shari'a ta hana sata ce. Ko? Shari'ar hana sata ce kuma aka ce a kawo miliyan ɗari. To a kawo ba a sata ba. Ko da yake akwai kuɗi sosai ai. Akwai kuɗi. Wasu Allah ya musu baiwa ta kuɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da waɗansu suka fara ɗan taurin kai daga biyan zakka, Annabi alaihi salatu wassalam ya ce za mu karɓa. Tunda suka yi jinkiri suka nuna alamar tawaye, to za mu karɓa, sannan kuma za mu karɓa da wani ɓangare na dukiyarsu a matsayin tara. Duk wanda ya jinkiri ya ƙi bayarwa akan kare, za mu karɓa dole, domin wannan haƙƙin Allah ne. Sannan kuma tunda ya nuna alamar kangarewa da tawaye, za mu ci tararsa da wani tsagi na dukiyarsa, banda haƙƙin zakka idan an karɓa. Sannan na huɗu, akwai uquba ma'anawiyya. Yana daga cikin hanyoyin ta'ziri, shine yi wa mutum horo da abin da zai kunyata shi. Ba duka, ba zagi, ba karɓan kuɗi, ba tsarewa, sai dai akwai abin da za a yi maka ka kunyata. A zo a yaɗa mutum a jarida, a ɗauki hotonsa da allon EFCC da yawan kuɗin da ake tuhumarsa a kansu, a jingina masa allon ya riƙe shi ta haka da hannu, a rubuta gashi nan EFCC, sai a rubuta yawan triliyoyin da ake nema ko yawan biliyoyin da ake nema, ga hotonsa shi kuma hakan nan an cire masa hula. Ba za ka gane shi ba sai ka karanta sunansa, saboda ba ka saba ganinsa ba. Kana ganinsa da babban riga da hula a cikin bakar mota jeep, da haka saba ganinsa. Ana binsa da wayoyi biyu anan biyu anan, uku a hannun wani mai kod a bayansa, ana tafiya da yar jaka haka, haka ka saba ganinsa. Yanzu kuma aka zo ba hula a kansa, an sa masa jallabiya, aka ɗauke shi aka manna masa allo. Wannan tashhiri, wannan wulaƙanci ya kai yadda ya kai. Duk duniya ana ganin hotonka a ce kai ne, ga irin aika-aikar da kai. Ya wannan ina. To irin wannan akwai wanda haka za a yi masa, kayan baƙin ciki ya ishe shi. Ko kuma a je a samu abubuwan da aka san su ne kayan amfaninsa, a je a tsare. In kamfani ne a garkame shi. Idan shago ne a rufe shi. In gida ne a fitar da mutanen gidan gaba ɗaya, a yunke gidan. Cikin duk gari ya amsa, a manna takarda da hoton ƙwarangwal a jiki. Cikin duk gari ya zo ya kunyata, ko a bi duk kadarorinsa a rubuta EFCC. EFCC. A je da jan rubutu ya tayar masa hankali. To kunyatarwa yana daga cikin hanyoyin wato uquba ta ta'ziri a shari'ar musulunci. Kunyatarwa. Shi yasa wancan satin nake baku labarin sayyidina Umar ya kama wani mai yin na mata a garin Madina. Tun daga darasa gashi ne irin gashin Larabawa, yasa aka kwakwale gashi. Aka yi masa kwalkwabo. Tash. Kamar bayan kwalya. Saboda dai a kunyata shi, a maida shi mummuna a cikin jama'a, suka ce sai ya ƙara kyau. To sai kora. To haɗa ina kai naka ka bar garin nan, ba za mu zauna da kai ba. To waɗannan na daga cikin nau'uka na ta'ziri na horo wanda shari'ar musulunci ta yassarewa ta sahalewa mai hukunci ya duba ya ga abin da ya dace da irin abin da ke gabansa da irin yanayin da ke gabansa da kuma abin da zai iya zama wato darasi da izina ga shi wanda za a horar ɗin ko waɗanda za a horar ɗin da kuma al'ummar da yake rayuwa a cikinsu. Malam ya ce wa ta'ziru wajibun fi kulli ma'siyati. Ta'ziri wajibi ne cikin duk wani laifi da la hadda fiha wala kafara. Laifin da babu haddi babu kafara. In laifi akwai kafara kamar zihari wanda ya ce da matarsa anti alayya ka zahri ummi, wanda ya ce da matarsa ta zama tamkar uwarsa wajen haramci. Wannan shi ake cewa zihari, laifi ne a shari'ar musulunci. To idan yana son matarsa ta dawo to sai ya yi kafara. To tunda akwai kafara, to alƙali ba zai masa ta'ziri na kurkuku ko na tara ko na kaza ba, sai dai a ɗora masa kafara da Allah ya ɗora masa. Ko wanda ya yi rantsuwa ba zai yi ba kuma sai ya yi, ko ya yi rantsuwa zai yi kuma sai bai yi ba. Mun karanta da ku. Don haka tunda ya karya rantsuwa, me ya biyo baya? Kafara. Idan an kai shi ƙara wajen alƙali, in yana daga cikin laifukan da alƙali yake dubawa, to ba zai masa wani sabon hukunci ba na cewa ga ɗauri ko ga bulala ko kaza, sai ya yi masa hukuncin da Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗora masa, shi ne na kafara. Sai dai idan banda rantsuwar da karya rantsuwar ya yi wani laifi ƙari, to in ya yi wani laifi daɗi, to sai alƙali ya duba kuma abin da ya dace na sakamakon abin da ya ƙara na laifi, sai ya yi masa ta'ziri. An gane ko? To amma laifi sai in ya zama ba haddi ko ba kafara, sannan ne ake ijtihadin hukuncin da za a yi wa mai wannan laifi na uquba ta ta'ziri. Amma da malam yace ta'zirin wajibi ne, wannan haka ne ba yadda za a yi mutane su rika laifi. Wasu ba sa yin sallah, wasu ba sa zuwa jami'i, wasu suna hada-hadar riba, wasu suna cin mushi, suna sai da mushi a kasuwa, wasu suna zuwa kasuwa suna wasa da kura, suna yi mutane rufa ido, wasu kuma ga su nan laifuffuka kala-kala ana aikatawa, kuma a ce waɗannan laifuffukan ba za a yi komai ba. Wasu suna haɗa kiɗa da kaɗe-kaɗe da 'yan mata da samari, a yi ta rawa ana kiɗa kai ƙarfe 2 dare ko ƙarfe 3 dare ana rawa ana a garin musulmi. Laifi ne wanda za a yi ta'ziri a kansa, duk a tattara su a yi musu ta'ziri. Laifi ne da za a yi ta'ziri a kansa. Wasu suna yawo da 'yan mata da samari, suna yawo suna kama hannu junansu suna tafiya a cikin gari, ko ko suna fitowa a Facebook ko a TikTok suna maganganu na batsa, duk a tattara su a yi musu hukunci. Idan aka bar al'ummar musulmi, laifuffuka suna maimaituwa, suna nannunkuwa, suna faruwa a tsakankanin musulmai, kuma ba a horo, ba a ɗaukan mataki, to Allah Maɗaukakin Sarki zai jarrabi wannan al'umma da masifun da ba za su iya kawar da su da addu'a ba. Kuma muna da masaniya a kan wannan, muke kukar fitina ta dame mu, muke kukan masifa ta dame mu. A zagi shugaban ƙasa, a zagi gwamna, a zagi shugaban sojoji, a zagi 'yan majalisu, a zagi sanatoci, duka ana ganin su ne ba su ga damar abari ba. Kuma in ka zauna da shugaban ƙasa, kuka zai maka. In ka zauna da gwamna, kuka zai maka. Idan ka zauna da 'yan majalisa, kuka zai maka. In ka zauna da sanata, kuka zai maka. In ka zauna da waye, kuka zai maka. Sosai. Kowa kuka zai maka na wannan abu ya rasa yadda zai yi. Shugaban sojoji kuka zai maka, ƙananan sojoji kuka zai maka. Sannan talakawa su ma kukan su. To amma mu a matsayinmu na musulmai, da ya kamata mu zama wayayyu ire-iren waɗannan matsaloli, ya zama cewa mun san sanadinsu kuma mun san maganinsu, amma mun yi kunnen uwar shegu, mun ƙi yaranmu samari da 'yan mata sai iskanci suke yi,
amma ba ma irga wannan a matsayin wata matsala da za ta iya haifar da wata damuwa. Matan aure sai yawon banza suke suna ha'intar mazajensu, amma ba a ganin wannan wata matsala ce da za ta zama damuwa. Magidanta suna ɓata ‘ya’yan mutane da matan wasu, amma ba a irga hakan a matsayin wata damuwa za ta haifar da wata matsala. ‘Yan kasuwa suna cin riba, ba wanda yake ɗauka cewa wannan matsala ce. To, kowa ya san taɓarɓarewar tarbiyya da gudanuwar rayuwa da yake faruwa ya kai wani matsayi da ba a ɓoye ake yi ba. To, kuma duk lokacin da alfasha ta bayyana, kuma ya zama ba a inkarinta, ba a ganin laifinta, ba a ganin muninta, kuma ba a ƙoƙarin kawar da ita, to duk lokacin da masifu da cututtuka waɗanda ba sa jin addu’a, ba sa jin magani, masifar da ba ta jin addu’a, cutar da ba ta jin magani, kawai abin da zai ta faruwa ke. Allah ka sa mu cika da imani. Don haka da malam ya ce wa ta'ziru wajibu, ta'ziri wajibi ne, dole ne. Idan babu hukunci, to ba zaman lafiya. Allah ka sa mu cika da imani. Malam ya ce wa man saraka rubu'a dinarin min az-zahabi aw ma yusawihi min al-mali min irzihi quti'at yaduhu al-yumna min mafsil kaffi wa husimat. Malam ya shiga bayani akan sata. Ba ya shiga sata, ya shiga bayani akan sata. Wa man saraka rubu'a dinarin min az-zahabi, wanda ya saci rubu'in dinari, rubu'i shine 1/4, 1/4, 1/4 min az-zahabi, 1/4 na dinari, wato na zinari. Dinar kuɗin ne, zinari shi kuma sinadarin ne. Au ma yusawihi, ko kuma abin da ya yi kwatankwace rubu'in dinari, min al-mali na dukiya, min irzihi daga taskar wannan dukiyar, quti'at yaduhu al-yumna, za a yanke hannunsa na dama, min mafsil al-kaffi daga gabar tafin hannu, marabar tafin hannu da tsintsiyar hannu, wa husimat sai kuma a toye wajen saboda kan jini ya zube. To, wannan yanzu karatu ya tafi zuwa ga bayani akan sata da hukuncin sata. Me ake nufi da sata? Karon farko tukunna. Malaman fiqh suka ce abinda ake nufi da sata shine akhdhu malin ma'sumin khufyatan min hirzi mislihi. Ɗaukan dukiya, dukiya wacce take da kariya, khufyatan a ɓoye, a kulale, min hirzi mislihi daga taska ma'ajiya da ta dace da wannan abin da aka ɗauka ɗin. An gane? Wato, duk lokacin da aka yi ta'arifi ko abin da kuke cewa definition, to wannan definition ko wannan ta'arifi yana ɗauke da sharuɗa na abin da ake ƙoƙarin a fassara. Sata ba ta zama sata sai ta cika wasu sharuɗa waɗanda wannan ta'arifin ya ƙunsa, da kuma waɗanda sanannu ne ba sai sun fito cikin ta'arifi ba. Waɗannan sharuɗa ga su kamar guda 6, amma wasu masu ‘ya’ya ne. Kafin a ce sata, kafin a ce wane ya yi sata, za a yanke masa hannu. Sata irin wacce ta kai a yanke hannu, to sai ta cika waɗannan sharuɗa. Daga ciki an yakuna malan ma'suman, ya zama abin da aka sata din dukiya ce, dukiyar kuma wacce take da kariya. Da aka ce ya zama dukiya wacce take da kariya, kun ga nan sharadi ɗaya ne, amma cikin sa sharuda biyu, ɗaya ne mai ƙarfi. Sharadi na farko a cikin wannan sharadi shine kasancewar ta dukiya. Idan mutum ya dauki abin da ba za a ce masa dukiya ba, to ba za a ce yayi sata ba. Kamar me abin da ba dukiya ba? Duk abin da ba shi da kima, duk abin da ba shi da kima a saha ta kasuwa, to wannan ba dukiya bane. Kamar karyayyen pencil, kamar karyayyar ko tsohuwar reza, ko fashashshen hankace, ko tsinkakken takalmi spana, irin abubuwan da mai su idan ya sha shi ma bai ji ba, ba zai koma ba. Ba su kai ya yi ta hankoro yana cizon yatsa, yana bi yana haskawa yana nema ba. Wannan ba dukiya ba ce, ba ta da kima. Tunda ba ta da kima, tunda ba ta da kima, to ba za a kira ta dukiya ba. In ba za a kira, in ba kira ta dukiya ba, to in wani ya dauka an same shi da shi, to ba za a kira shi sata ba. Ba za a kira shi sata ba. Sannan haka dukiyar ta zama mai kariya. Dukiya ce ma'asuma, mai kariya. Wata shari'a ta ba ta kariya cewa haramtacciyar dukiya ce ba za a taɓa ba. Ma'ana taɓa ta babu haƙƙi, haram ne. Kamar dukiyar musulmi. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce dinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne, ku kiyaye su. Ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara. Ya ku mu'minai, kar ku ci dukiyoyi tsakaninku ba da haƙƙi ba, sai dai idan kasuwanci ne ya hada ku. An taradin minkum, idan an samu yarjejeniya. Dan haka dukiya ta musulmi tana da tsaro. Ko kuma dukiyar wanda musulunci ya ba shi kariya, dukiyar wanda musulunci ya ba shi kariya, to wannan ma dukiya ce mai kariya. Wanda musulunci ya ba shi kariya, kamar ɗaya daga cikin talakawan gwamnatin kafirai da aka kulla sulhu da tsagaita wuta tsakaninsu da gwamnatin musulmai, to kowane ɗaya daga cikin talakawan wannan gwamnati ta kafirai, to yana cikin wannan alfarmar ta sulhu da aka yi. In ya shiga wannan alfarmar kuwa, da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa, musulunci ya ba su kariya, domin ana cikin kwanakin sulhu na tsagaita wuta. Ko kuma kafiri wanda ya shiga cikin inuwar alfarmar zama a ƙasar musulmai ta hanyar alkawari da yarjejeniya, yana biyan haraji ko yana biyan jizya ga gwamnatin musulmi, sai yake zaune da gonarsa ko kuma da rumfarsa ta kasuwa ko kuma da wasu hidimominsa da yake yi, shi injiniya ne, ana ɗaukar sa ayyuka je a can ya can ya can, yana biyan haraji ko yana biyan jizya na zaman da yake a cikin al'ummar musulmi, kuma shugabancin musulunci ne ya ba shi wannan damar, to shi ma wannan dukiyarsa da jininsa da mutuncinsa yana da kariya irin na musulmi. Ko kuma kafiri wanda ya shigo garin musulmi ta hanyar bizar wani individual, wani mutum ɗaya daga cikin al'ummar musulmi, wani mutum ko namiji ko mace ko shugaba ko talaka ko basaraki ko farar hula, ya shigo da shi don ya masa gini, ko ya shigo da shi ya masa gyara a injinsa, ya shigo da shi ya masa gyara a motarsa, ya shigo da shi don ya kula masa da chemist ɗinsa, ya shigo da shi don ya bada horo ga ma'aikata ko ya bada horo ga malaman makaranta ko kaza, wani makamancin haka. na ƴan wasu kwanaki, kwana goma, wata ɗaya, sati kaza, wata goma, shekara ɗaya. To idan an samu irin wannan, to kafirin da yake irin wannan rayuwa shi ma jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa yana da kariya. Waɗannan kafirai guda uku da na lissafa muku su, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yarih ra'ihatal janna wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 sana. Duk wanda ya kashe irin wannan kafiri da yake da yarjejeniya ta alƙawari ko ta amana a ƙasar musulmi, duk wanda ya kashe shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ji kanshin aljanna ba. Kafiri fa ya kashe, amma Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ba zai ji kanshin aljanna ba. Kuma kanshin aljanna ana jin sa ne a ranar lahira, tun daga tazarar tafiyar shekara 40 kankan iso aljanna ta fara jin kanshinta. To kowannan tazarar ba zai iso ba. Wanda ya kashe kafiri, kafirin amana ko kafirin alƙawari a musulunci, wayannan hukunce hukunce ne da kyau mu rika sanin su, saboda ba daidai bane ba zafin kan ya sa a je a dinga aikata wasu aika aika wanda za su hana zaman lafiya, su dinga tayar da ƙayar baya, su dinga tayar da kura, daga ƙarshe su zo suna haifar da wata fansa mara dalili, ya zama kowa baya jin daɗin rayuwa. Wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da wanda ba musulmai ba, to ƙa'idodin zama da su ya kamata mu sani. Ba kawai mu yi karatun jihadi cike nan ba, abinda muka sani sai jihadi sai takobi sai zuwa jini ba. Don haka dukkan wanda yake da kariya ta jini ko musulmi ko wanda ya shiga cikin alfarmar musulmai shi ba musulmi ba, to dukiyarsa tana da kariya. To taba wannan dukiya, to kamar taba dukiyar musulmi ne. Taba wannan dukiya haramun ne, in ta cika sharuɗan sata to za a yi wa mutum haddi. Kuma an gane? To da wannan ne za ka samu sauƙi wajen idan matsala ta taso cewa wani ya yi kuskure, ko da a tuƙin mota ko kaza, ya kaɗi wani wanda ba musulmi ba a garin musulmai. An gane? Ya kaɗi wani wanda ba musulmi ba a garin musulmai, kuma wannan wanda ba musulmin ba ya rasu. Shin wanda ya kaɗan nan zai yi kafara ko ba zai yi kafara ba? To daga wannan batu za ka fara ɗaukan ilimin, sai ka fara gane matsalar yadda take. To daga cikin abin da yake sanya dukiya ta zama dukiya mai kariya, na biyu halaccin mallaka. Dukiya ba ta zama mai kariya sai in shi wanda aka ɗauka a wajen nasa ya halatta ya mallaka. Tama an fahimta? Idan aka samu mutum ya mallaki dukiyar da bai halatta ya mallaka ba, sai aka samu wani ya sace ta, kura ta ci kura kenan. Barawo ya yi sata, ya ji ya ɓoye, sai kuma sai wani ɓarawon zai ɗauke ta. Sai aka kama ɓarawo na biyu, ya yi sata, ya yi sata. A ina ya ɗauka, a kaza ya ɗauka. Tawa ne ne? Shi ɗin ma sato ce wanda aka ɗauka a wajen nan. To shin ɓarawo na biyu za a yanke masa hannu? Haka ne. Ɓarawo na farko idan ya cika sharuɗan sata ya yi, sai a yanke masa hannu. Amma ɓarawo na biyu a wajen ɓarawo ya ɗauka, shi ɓarawon bai mallake ta hanya halattacciya ba, don haka wannan dukiyar a wajensa ba ta da kariya. Tunda ba ta da kariya ba maganar hannu. Sannan dukiya ba ta zama dukiya mai kariya har sai ya halatta a yi amfani da ita. Sai ya halatta a yi amfani da ita. In bai halatta a yi amfani da ita ba, to ko kuɗinta ya kai nawa aka sace ta, ba za a yi haddi ba. Ba za a yi haddi ba. Kamar wanda ya sace giyar wani, giya crack crack, suka je suka balle shagon, suka jide crack 500 na kwalaban giya, mai ake ce mata gulda suka kwashe ta mai dan karan tsada kawai suka loda a kanta suka gudu can aka kama su sun yi sata aka je aka yi gaban alkali sun yi sata mai suka sata giya katan nawa katan 500 to da su da wanda ya saci reza an gane ko ba magana haddi ba magana haddi ba magana haddi kawai idan alkali yana gudun kan ya zama tarzo ma zama fitina sai ka musu barazana dan tura su gidan yari dan a kwantar da hankali saboda su masu giyar ba za su yadda a zauna lafiya ba mun bai wani abu ba amma ba magana haddi sai dai a dan tare saboda shi alkali ba iya horo kawai yake ba ba iya horo kawai yake ba ba duk turawa ne kursuna bane yake horo ku fahimci wannan akwai waɗanda idan an kama ɗan uwansu an rufe sai su dinga bin kafa a'a suna beli suna neman alfarma kaza kaza shi alkali yana so ya je ya kwana ɗaya ko ya kwana biyu su kuma suna cewa su ba sa so ya kwana ko nawa za su bayar in za a karɓi kuɗi ma don su karɓe shi shi kuma ba horo zai masa ba zaman lafiya ne zaman lafiya ne ba horo bane ba eh to da ko da in ka bar shi ya fita baka tsare shi ba ƙarshe kuma sai ka ji kunruwa cikin dare an kashe shi Allah ya kyauta
amin
to wani abun ana yin sa wani tsaron wani rufewan ana yin sa ne domin zaman lafiya to dukiya ba ta zama dukiya har sai idan wato amfaninta ya halatta kaga ba za a zo gabanka ana rigima akan wani yayi sata me yasa ta ke kare sata karen da shari'a bata halatta amfani da shi ba in irin wanda shari'a ta halatta amfani da shi ne a can jeji yaje sace shi a cikin dabbobi yana kula da dabbobi to kaga wannan kare ne wanda aka halatta amfani da shi amma kare irin wanda ba a halatta amfani da shi ba wanda yake tayar da hankalin jama'a ya bi wancan yaran ya haushi a wancan ya turbude wutar yarinya yayi yana damun mutane a unguwa wani ya sa masa sasari cikin dare ya tafi da shi ya tafi da banza kaji wani ya ce Allah ya bashi lada to waɗannan sharuɗa guda uku su suke mayar da dukiya ta zama mai kariya dukiya ta zama ta musulmi ko wanda musulunci ya bashi alfarma ko kuma sannan dukiya ta zama mallaka ta halal sannan kuma dukiya ta zama ya halatta a yi amfani da ita a shari'ance idan dukiya ta cika waɗannan sharuɗa to ta zama dukiya mai kariya to mun gama da sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu ya zama wannan sata kafin ta zama sata da za a yi mata haddi ya zama an yi ta ne ala wajhil khufya a ɓoye a sulale ba a cewa sata sai idan abin da aka ɗauka an ɗauke shi ne a sulale a ɓoye kamar ba a gane ba kuna ganin akwai manya-manyan sata da ba a sulale ake zuba ko yawwa idan dukiya an ɗauke ta ne ko an karɓe ta hanyar barazana a rayuwa da makami to wannan sunanta hiraba ba sariƙa ba wannan ba ita ce sata ba wannan fashe ke nan in an nuna makami an yi barazana a rayuwa barazana a lafiya ko a gida ne ko a kan hanya ne ko a jeji ne ko a kasuwa ne to wannan ikki ake cewa hiraba kar ku ɗauka ƴan fashi a kan hanya kaɗai suke a shari'ar musulunci ba hanya ba ce ta yi sanadin yi wa ƴan fashi hukuncin ƴan fashi a'a dalilin musu hukuncin ƴan fashi dalilin ɗaga makami da neman rayuwa don karɓan dukiya don haka idan a gida ma suka samu mutum suka yi masa haka sunansu ƴan fashi to wannan ɗaukan dukiya ta wannan hanyar fashi ne ba sata sunansu ba shi yasa akwai wasu mutum biyu da na shaida kashe su a Madina kisasi laifin su wani ne yayi retire daga cikin mutanen Madina ma'aikaci ne yayi retire da yayi retire sai aka biya shi gratuitin sa kuɗi masu yawa suna da labari dukkanin su ba ƴan ma kasar bane ƴan wata kasa ne so da aka je bincike sai aka kama su a airport za su fita su da suka je su gidansa a wannan gidan suka tadda shi da matarsa suka sadu da matarsa suka keta mata alfarma shi kuma suka kama wannan jalan da suke rufawa larabawa akan su da suke cewa shimar wanda muke cewa ihrami can kawune na suke cewa aljanna wala shakka to shi sai suka dauki wannan abun sai suka daure masa a hanci suka rufe bakin sa da shi suka daure saboda kar ya ihu sai suka hada da hancin sa ko sun sani ko ba su sani ba da suka hada da hancin sa sai suka kwashi wannan dukiya sai suka gudu suka bar shi a haka har ya mutu aka je aka yi musu shari'a aka musu hukuncin yan fashi aka musu hukuncin su yan fashi ne aka zo bayan an zartar bayan an gama komai da komai aka zo aka kawo su aka zaunar da su irin yadda ake sare kan kowa a masu laifi irin nasu aka sare kansu shikenan har yau to duk wanda zai karbi dukiya ta irin wannan hanya sunansa dan fashi to ba shi ne barawo ba hakan nan wanda zai karbi dukiya shi kuma ta hanyar nuna fin karfi ko karfin tuwo ko karfin shekaru ko karfin mulki ko karfin kudi to da kowa dan Allah ya ba su makami sai su dinga fin karfi sai ya tashi mutum daga gidansa da karfi ko ya tashi mutum daga gonarsa mutum yana ji yana gani a raba shi da abin da yake so saboda karfin mulki ko karfin dukiya to wannan shi kuma kace shi ake cewa al-ghasbu shine kwace mai wannan abun ba barawo ake ce masa mai kwace ake ce masa shi ma babun sa daban kamar yadda ƴan fashi babun su daban ba karatun su muke yanzu karatun su yana zuwa haka shi ma kwace babun sa daban ba karatun sa muke yi ba sannan akwai wanda shi kuma duk wanda ya karbi dukiya ta hanyar aminci zamba cikin aminci amintuwa akai da shi ko aka bashi ajiya ko aka bashi amana ko kuma ya lallashi cewa shi dan kasuwa ne ko shi kwararren kaza ne ko shi zai samu kaza ya lallashi ya karba aka aminta da shi aka bashi ko kuma aka dauki mukami aka bashi karkashin wannan mukami akwai dukiya tun daga shugaban masallaci zuwa shugaban kungiya zuwa shugaban gwamnati ko karami ko babba wanda karkashin shugabancin akwai lalita ta dukiya sai ke rarakar ta yake diba yake mallakarwa kansa waɗansu abubuwa daga ciki da kadarori to wannan ba barawo ake ce masa ba maci amana ake ce masa shi ma babun sa daban amma wani lokacin mun fusa ta zama ce barayin gwamnati barawo barawo a shi barawo gashi muna karatu akan waye barawo to wanda aka danka masa amana sai ya ci mace amana ne wannan ita ake cewa khiyana to kar ku manta da cewa waɗannan laifukan da yanzu nake zayyana muku duk sun fi sata hadari sakamakon su yafi na sata hukuncin su hukuma su tafi ta sata mai sata shine dan autan su shi yasa yake yi a to malam wanda zai aboye kan ai bai rika ba ko ai wanda zai aboye ai rarrafe yake yi a harkar baya so aure ma baya so yayi motsi balle yaya zaka hada shi da wanda da wanda zai tare hanya da makami ai ya gawurta to barawo a cikin su miskini ne shine wanda yake dauka a saci a koye a sulhale to idan an samu mutum da laifin ya dauka yan wani dole alkali wajen bincike sai ya tabbatar da waɗannan sharuɗa da muke zayyanawa domin ya tantance shin saka ne ko fashi ko kwace ko ha'inci ko zamba cikin aminci duka sai ya bambanta su kowanne da irin sufofinsa to karatu ya tantance kowanne da karatu ne zaka bambance kowanne ba kowanne barawa ne aka kawo maka shi ne sunan sa barawa sannan sharadi na uku an yakuna min irzi ya zama abin da ya dauka din nan ya dauka ne a cikin ma'ajiya ma'ajiyar da ta dace da irin wannan abu ko da sashacce amma ba a ajiye abin a gurin da ya dace da ajiye irin sa ba to sashacce amma babu haddi kamar wanda yazo da dami na kuɗi dauri guda ɗan dubu dubu nawa kenan ma dubu ɗari ne ko yawwa to dauri guda na ɗan dubu dubu sai ya ja lokar masallaci sai ya aje ko kan ya tashi tafiya gida wurin nan wurin ajiyar kuɗi ne wurin ajiyar kuɗi bane ba wurin ajiyar kuɗi bane ba ko wanda yazo masallaci sai batta kalminsa a bakin baranda alhalin masallaci kuma akwai wurin ajiye takalmi an yi providing wurin ajiye takalmi ko ya dauki takalminsa ya kade musu kura ya je ya kai su gudu ake ajiye takalmi ya ajiye duk wanda yabo din ya je ya dauka to barawa ne da za a yanke masa hannu amma wanda ya kwabe su a baranda ya shiga eh to takalminsa idan ya kai a yanke hannu kasancewar a baranda ya bar su to shikenan sai dai bulali saboda bai ajiye su gurin da ake ya kamata a ce an ajiye su ba musamman ma wani mai takalmin irin 700 din nan saboda kuma wani ya ce min ban san abin da nake yi ba saboda karatun yana nisa wani takalminsa yana ganin takalminsa ya san bai kamata ya ajiye shi a nan ba kuma zai ajiye shi a wajen ko kuma mutum ne da mashin dinsa gangariya UD sai ya je shi ya ajiye shi a barandar kofar gidansa ya kulle shi ya shiga gida yace ai duk gidansa ne ya fito sallar asuba ya ga babu to idan an samu shi ba a hannun barawo aka samu ba ba muna kore yayi laifi bane ah yayi laifi ya dauka yanda ba nasa ba amma shi wanda ya aje bai ajiye a taska wacce ya kamata a aje irin wannan abun ba don haka shi wannan barawon ba za a yanke masa hannu ba ba za a yanke masa hannu ba sai dai a yi masa horo na ta'aziri saboda wani abu ya gitta wanda zai hana yanke hannu jama'a an gane so idan kana so kana son kayanka ka ajiye shi a gun da ya kamata a ajiye shi kowane abu in kuɗi ne an san wurin ajiye shi in riga ce an san wajen ajiye ta in mashin ne an san wajen ajiye shi keke an san wajen kowane abu da irin yadda ake ajiye shi amma idan barawo ya bi ya je ya balla ko ya je ya fasa ko ya je ya huda ko ya je ya yanka ko ya je ya sara sai da ya burkudo abin daga yanda kai kokarin tattalin kayanka ka ajiye fito da shi to wannan shi ne wanda ya yi sata a cikin taska da lallai idan sauran sharuɗa sun cika za a yanke masa hannu jama'a an gane? Sannan na hudu ya zama wannan abin ya kai nisabi ya kai nisabi nisabin yanke hannu nisabin yanke hannu shi ne rubu'u dinar ɗaya bisa hudu na dinari wanda kimanin 200,000 kenan yanzu da toliya 200,000 da kaɗan bai kai da 10 ba ko da 6 haka 200,000 wanda ake cewa nisabin sadaki ko yawwa to lokaci ba zai ba mu dama ba har mu fitar da me yasa wannan nisabin ya zama nisabin sadaki me yasa ake ce masa nisabin sadaki kuma shine nisabin sata to lokaci ba zai ba mu dama ba sai mu takaita daga wannan sharadi sai Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kusure ubangiji Allah ka gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونيجي مرة نفتح عن يسال الله فيها الله من يتمنى آمين. Akwai wani bawan Allah da yake neman taimakon addu'ar ka da ta sauran ƴan uwa akan an sace masa mashin ta bare, da fatan Allah ya bayyana shi cikin sauki. To Allah subhanahu wataala ya tsananta rabo, Allah ta'ala ya sa rabon sa ne, Allah ya kiyaye su kuma su irin wannan Allah ya shirye su. Idan bai bayyana ba Allah ta'ala ya mayar masa da abin da yake alkhairi. Sannan kuma wannan yace muna so a ja mana kunne game da tsaftar ɗakin Allah da harabar ɗakin Allah, domin daga cikin masallaci mutane suke tofa yawo zuwa haraba. Sannan idan aka sha ruwa sai a jefa ledar ta wando zuwa haraba. Shin ita harabar ba ta daga gun da ya kamata mu yi wa tsafta ne? To gashi nan dai da sauran bayanai da ya ambata. To yana nufin masallaci kenan. Tsaftace masallaci wajibi ne da kawar da dukkan wata ƙazanta irin wacce ba za ka so ka ganta a ɗakinka ba, irin wacce ba za ka so ka ganta a jikin tufafinka ba. To wajibi ne ka raba masallaci da ita gwargwadon ikonka, musamman idan taka ci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Kaki ko yawo ko majina a masallaci, Manzon Allah ya ce zunubi ne. Nan khati'a yana nufin zunubi, ba khati'a na al-khata'u kuskure ba, zunubi ne, laifi ne. Kafarasa kuma shine binnewa. Kaga binnewa a wancan lokacin da su rairayi ne masallaci a wancan lokacin. Mu kuma yanzu masallaci ba rairayi bane ba. To ba in kayin ma babu halin binnewa. To maganin kar ayi kar a fara. Allah madaukakin sarki ya siffanta masu kula da masallaci da siffa ta imani ta tsoron Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illa Allah. Kadai masu raye masallaci sune da suka yi imani da Allah da ranar lahira, kuma ba sa tsoron kowa sai Allah. Ma'ana kenan dukkan wanda ya zama daga cikin masu kawo cikas wa masallaci, to ba daga cikin masu imani, kuma ba daga cikin masu tsoron Allah. Kuma idan malamai suna magana akan raye masallaci, ya hada da gina shi, ya hada da yin sallah a cikinsa, yin zikiri a cikinsa, karatun Alkur'ani, darussa, tsaftacewa, sharewa, canza abin da ya lalace, gyara abin da ya lalace, dukka yana cikin raya masallaci. Dukka da mai ginawa da masu waɗannan ayyukan dukka suna cikin ma'anar masu raya wannan masallaci. To idan mutum ya zama mai tofa yawo ko mai tace majina a cikin masallaci, to ya fita daga cikinsu. Idan kuma yana ba da gudunmawa a masallaci, to bokitinsa ya zama mai wuyo. Yana bayarwa ta dama, yana karɓa ta hagu. Kar mutum ya ga cewa haraba ce ba cikin masallaci ba, ai haraba ce ta yi cikin. Sai da aka samu harabar aka samu cikin. Sannan tsaftar harabar ita ce tsaftar cikin. Kyan haraba shi ne kyan cikin masallaci. Yanzu harabar masallacin nan inda ƙasa ce, a ce nan jar ƙasa ce ba interlock ba, da cikin masallacin nan bai zauna lafiya ba. Haka zaman lafiyarsa shi ne haraba. To abin da zai ɓata haraba wata ran zai ɓata cikin masallaci. Kar a kalle shi a matsayin haraba ne kawai, mutum ya yi kaki cas kawai ya watsa haraba masallaci ya tofa ta ko'ina. Lala wannan kuskure ne, kuskure ne. Sannan yana da kyau duk yadda masallaci yake, matuƙar yana da haraba mai tsafta ba ƙasa ba. In harabarsa ƙasa ce, yadda in an tofar da yawo za a binne, ko in an yi kaki za a binne, to wannan daban. Amma idan haraba an mata interlock ko an mata flow ko an mata tiles, to yana da kyau mahukuntan masallacin
su tanadi ɗan wuraren tofa yawo da tofa majina ɗan dustbin haka ɗaya biyu uku da za a aji yadda mutum idan ya ji to zai ruga wancan yaje yaje ya tofa to an rage masa damuwa dan wanda daga cikin masallaci abin zai dame shi wani kuma ba zai iya jura har ya nemi yadda ƙasa take fice daga masallaci sannan yaje yayi ba sai za ku ga haramin Makka da Madina kewaye suke da irin wannan abubuwa da suke so garin su yayi kyau kamar har kan hanya wannan wutar lantarki da take tsakiyar hanya a jikinta ake daddaura dustbin saboda ko akan kwalta ba a so ka tofar don haka in ka ji abin yana damun ka ga dustbin nan da leda a ciki a lankaye a jikin abinan security light sai ka je ka tofa a ciki to in an yi haka shi ma mai laifin an taimake shi wajen rage laifinsa ko Annabi alaihi sallam yana cewa ka taimaki dan uwanka mai zalunci ko wanda aka zalunta to a ta shi ma mai zaluncin za ka iya taimakonsa ta hanyar kama hannunsa ka hana shi zalunci ina fata an fahimta sannan wannan kuma yake cewa da fatan malam yana lafiya dama yace wannan satin Allah ya nufe shi da zuwa Bauchi kuma ya je don ya haɗu da malam Guruntum da Professor Zubairu Madaki sai Allah ya kawo jarabawa gidan da ya sauka a ranar sai Barawo ya shiga ya saci wayarsa da wayar wani dan gidan iPhone 13 cikin ikon Allah sai aka ce shi ne kuma aka kai shi police station sai ya fito musu da wayarsu kuma shi bai dauka ba har aka sashi a cell ya wuni ya kwana a cikin najasa inda anan ake komi to ba sa bari a fita sallah kuma ba za su baka ruwa ba to sai yake bugun gini yake taimama sai kuma yayi sallah a zaune kasancewar a kasan najasa ne shin sallar tayi sannan kuma kai shi police station da aka yi har ya kwana a ciki an kafa masa mummunan record a rayuwarsa saboda malami yake so ya zama shi yasa yake so ma na masa nasiha da za ta kwantar masa da hankali sannan yana so a taya shi da addu'a akan Allah ya sa ya ci wannan jarabawa to abu na farko dai ina jajanta maka da wannan musiba al'amari bai yi daɗi ba to amma tunda an rubuta maka a cikin littafin da Allah ta'ala ya tsara maka cewa haka za ta faru da kai to wannan ya zo maka da sauki baka da hanya baka da wata makawa sai haka ya faru da kai kuma mutanen kirki da yawa jarrabawa ta same su kuma daga baya da Allah ya ga damar wanke su ya wanke su kaga Juraiju kana da labarin Juraiju wani bawan Allah ne wanda ya je shi wajen gari saboda bai yadda da dukkan barna da ake a cikin gari ba ya je wajen gari ya je ya gina ya bukkarsa ba abinda yake sai sallah manzo Allah sallama ya bada labarin Juraiju ba labarin abunan bane ba molon ka bane ba Juraiju yana nan a cikin wannan sauma'a tasa mahaifiyarsa wata rana ta zo neman sa ta yi sallama ta kira shi Juraiju yana sallar nafila yace ya ubangiji ga mahaifiyata na kira ni kuma ga ni ina sallah Allahumma ummi wa salati ga mama ga sallah ya ubangiji sai ya kasa tantancewa kan ya tantance mahaifiyata yi zuciya ta koma ta zo karo na biyu sai aka yi rashin dace sarkin sallah yana sallah nan ma bai amsa ba yana ta inda ta zo karo na uku nan ma aka yi rashin dace ko aka yi dace ne yana sallah to karshe dai a karo na uku sai ranta ya bata ta fusata sai ta ce Allah ya kunyata ka Allah ya tozarta ka sai kawai ta juya ta ce ai ko ba da jimawa ba sai ga wata karuwa ta haihu a cikin gari aka dauki kwalala ta yi cikin shege ta haihu wane ne uban yaro sai ta nuna bukkar Juraiju tace mai wannan bukka shi ne take zuwa wurinsa kullum shi ya mata ciki ai mutanen gari ba ai wata ba kun san yan cikin gari kawai aka tafi da mai barandami da mai kokara da mai sanda da mai kawai sai aka yi bukka Juraiju ana zuwa fafaf aka hau bukka da duka aka rurrusa aka faffasa aka jawo shi da ƙarfi aka yi masa dandukuni ne alalo ha cikin gari aka zaga da shi gari yayi take shege yayi jureju yayi take shege haka akai wa jureju kayan takaici da kayan bakin ciki eh karshe jureju bayan an ga masa walakanci an bashi dama yayi magana ya ce ni ina yaron da aka ce na haifa ne ku kawo min shi aka je aka kawo yaro ana ta tsaki ana masa harbin iska aka ce gashi na ai danka ne yace kai yaro waye ubanka yace kai yaro waye ubanka yaro jariri fa azumar aiwa sai kawai yace
wani makiyayi ne
eh yaro so sai kaga wani ne mai kiwon dabbobi a can kusa da tsaumar jureju kusa da bukkar jureju a can yake kiwon sa ashe shi yake kiran wannan karuwa shi kenan kuwa to kun san ƴan cikin gari sun iya barna sun iya jara sai aka hau fito kuma jureju ya ci aka je aka hau jaran bukkar sa aka gyara masa bukkar sa to idan Allah ya nufi jarrabawa malan ka gode masa baka san me za ta biyo da baya ba eh to in Allah ya jarrabe ka wala Allah ta iya yiwuwa ko dai kai wa mahaifinka wani kuskure su kuma sun maka wani mugun baki baka sani ba ko kuma kai wa wani malaminka wani kuskure ya maka mugun baki baka sani ba ko kuma ka taba hakkin wani ba laifin sai ba na zauna ya maka mugun baki baka sani ba ko kuma kai wa Allah wani laifi daga kai sai shi kai kafi kowa sani Allah ya neme ladabtar da kai ta wannan hanya to kar kai bakin ciki ka nemi daidaitawa da Allah madaukakin sarki sannan abu na biyu shine ina baka shawara kayi kokari ka zama mutumin kirki yadda ba zai taba yiwa a jingina maka fasadi ba ka zama mutumin kirki yadda ba zai taba yiwa a jingina maka fasadi ba wannan yana da matukar kyau idan zaka rayu a cikin al'umma idan Allah ya baka hankali ya baka ilimi ka san abin da kake yi to ka kauce da kanka daga dukkan wata tuhuma kar a ganka wurin da za a dinga mamakin me yasa a ganka ana kar a ji kana maganganu da za a dinga mamakin me yasa kake irin wannan magana kar a ganka da wanda za a yi mamakin me ya hada ka da shi kar a ganka da kayan da za a dinga mamakin ina ka same shi kar ka yadda ka jefa kanka cikin tuhuma idan kana rayuwa cikin al'umma ka sha ruwa daidai cikin ka kayi abokin da ba za a yi mamaki ba saka hular da ba mai mamakin ina ka same ta saka rigar da ba mai mamakin ina ka same ta je ka wurin da ba mai mamakin ba mai tuhumar me yasa ka zo nan amma kar ka yadda al'umma ta rika samun wani abu tare da kai wanda za ta rinka shakkunka to idan an jingina maka za a yadda so yanzu kai kai tunanin me yasa da aka ce ka dauki waya gidan suka yadda me yasa yanzu kace danginka ma ana bata me yasa danginka suka yadda me kake yi ai akwai abin da kwata-kwata da an kalli fuskarka ba za a danganta maka shi ba ko da wasa ba za a danganta maka shi ba wani malamin mu yana koyar da mu a aji yana ba mu misalin kare mutunci da kuma yadda mutum zai kawar da zargi akan kansa idan yana rayuwa cikin al'umma da ya tashi buga misali sai ce yanzu wani ne ya waye gari sai ya ce an masa sata a gidansa sai yake cewa kuma ya ga wanda ya masa sata wane ne sai ya ce Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ne wai malam Uthaymin ne ya hauro ta katanga ta gidansa yayi masa sata yace don Allah yarda za a yi ko asibiti za a kai shi ko ba haka ba yawwa to akwai abin da kana fada sai a tuhumi kwakwalwarka to karka yadda kai abin da karka yadda ka siffanta da siffar da mutane in sun tuhume ka za a yarda ko mamaki ba za a yi ba ka rasa masu taya ka cewa ƙarya ake maka ka rasa masu violence cewa tan ba zai yiwu ba kai ba ne to idan akwai wani abu na tuhuma tare da kai kai kokari ka yage wannan ita ce shawara ta tare da kai game da tambayar ka kuma sallar ka ta yi sai dai gyaran da zan maka da ba gini zaka dafa ba, domin gini na irin waɗannan wuraren ba lallai ne shine irin ginin da ake taimama da shi ba. Domin gini idan an masa plaster, to ba a taimama da shi, da ƙasa ake taimama. Ginin da ake taimama da shi shine ginin ƙasa. Amma gini na siminti ba a taimama da shi, da ƙasa ake taimama. To amma sallaka ta yi saboda me? Saboda dama haka zaka yi ta ba a wala ba taimama. Tunda ba za a baka ruwa ba, ba za a baka ƙasa ba, ba za ka baka izinin ka fita kaje kayo ba. Sannan wurin da kake wurin najasa ne. To anan in lokacin sallah yayi, kawai kai sallah da musuluncinka. Musuluncinka shine tsarkinka. Kasancewarka musulmi shine tsarkinka, shine alwalarka, shine kominka. Musuluncinka sai kai kabbara, shikenan sai kai sallarka. Kan lokacin sallah ya wuce baka yi ba. Na haka sallolin da kai a wannan hali, sallarka ta yi insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala ya fidda kai, Allah ya baka gudumawa, Allah ya bayyana gaskiyar wannan al'amari, Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya, ya tsare mana zuriyarmu da al'ummarmu, Allah ya sanya mu cikin mutane na gari, Allah ya tsare mana mutuncinmu da dukiyarmu, Ubangiji Allah ta'ala ya shirya mana iyalanmu, samarinmu da 'yan matanmu, Allah ta'ala ka shiryar da su, mu Allah ka ƙara mana shiriya, ka ba mu amfani cikin abin da ka ilmantar da mu, Allah ka ilmantar da mu abin da zai mana amfani. Wannan ƙasa ta mu mai albarka, Ubangiji Allah ka ƙara mata albarka da zaman lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya da aminci akan hanyoyinmu da gidajenmu.